des frères ont pris le même Dieu. Les saintes écritures nous enseignent le pardon. Pourquoi brûler et tout saccager? C'est pas la peine de mettre notre pays en péril. Nigeria, que tu vends la paix.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji, a kowace ranar Lahadi zamu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole. Baya ga haka, muna dauke da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman.
Illele local government da ke kan iyakar jamhuriyar Niger da tarayyar Nigeria kilomita 3 daga garin birnin Kwani dake da kasuwar da tasa garin yayi fice domin jama'a daga kasashe daban-daban na yammacin nahiyar Afrika ta zuwa cin wannan kasuwar tayi bikin cikon shekaru 31 da ta samu cin gashin kanta kenan ta zamanto local government domin hakan ta wakana ne a ranar 25 ga watan Yuni shekara ta 1900 89 na sadu da chairman na farko na wannan karamar hukumar mulki ta Illela dake cikin jihar Sokoto inda na tambaye sa a wani yanayi ne a wancan lokaci a shekarar 1989 Illela ta zamanto local government inda ta fice daga karkashin gudabawa local government
sunana Abdullahi Ahmed Kalmalu ahin a cikin Kalmalu ce Illela local government kanin anikanin wannan mukami na Illela local government farko ina kansila cikin gura local government sannan muna kansiloli gurba local government Allah da iko ne yasa aka samu karin hukumomi sabbi an sai kara saboda kawo jama'a kusa ga gwamnati saboda haka an ga cewa duka babban mazaba a yi kokari a ba da sunanta a sa ta an yi haka ta cancanta a sa ta ai mata local government bayan haka sai muka taho muka samu labari muka zo ga su garbi da kada kan kasa ya faɗa mana muka zo muka taru muka shawara muka kuma nan gidan Alhaji Abu Magajin gari nan muka meeting muka shawuri aka rubuta ka su marigai azai Hamza Medabu Medabu Kawu Mallam Ma'azu su Ammar Ali Mandinga da sauran juma'a haka cikin bangaren Imboku sai a rubuta geography set up mun rubuta na Illela local government abin ta kusa sai muka kai ma Ibrahim da Soki shafikan musulmi Sokoto so muka roke shi cewa muna da bukata a yi mana karma ko mulki Illela a sa Illela ciki bayan haka muka dawo hawaye wajiya ya kaɗu wannan takarda aka aika mu baban gida can Lagos shugaban kasa so kusa Najeriya sana Lagos ba kawo ta Abuja ba sannan nan gida mun samu malamai suna mun roƙon Allah kullu mu je mu ga mai gida mu roƙe shi alfarma yace to insha Allah za a ci muka mana an kuma yi sai buga telefon shi faɗa ma baban gida cewa jama'a Illela sun taho nan neman wannan alfarma yace insha Allah za mu yi kokari a duba musu matsalolin su amma su kusa da hankalin su
haka ma na tambaye ɗaya daga cikin wanda suka arka mukamin chairman a cikin wannan zamani da muke ciki a nan karamar hukumar mulki ta Illela domin jin komi yana ya bambanta da wancan zamanin da aka hito daga karkashin gudaba local government Illela ta zamanto local government mai cin gashin kanta
sunana Aliyu Ahmed Illela wanda aka fi sani da Aliyu Binda kafin dai ita wannan karamar hukuma ta kasance karamar hukuma dama tana karkashin karamar hukumar mulki ta Gwarabawa cikin ikon Allah wasu daga cikin jajirtaccen mutane suka yi ruwa suka yi tsaki suka ga cewa wannan karamar hukuma ta kasance mu a wannan lokacin muna can karkashin jihar Sokoto muna ayyuka su ko nan suna nan suna tafafatuka kuma alhamdulillah duk kusan gurgurdo sharwari mun yi basu waɗanda muka iya bayarwa sannan su kuma sun yi ruwa sun yi tsaki sun tabbatar da cewa lalle wannan abin shi a ci gaban al'umma wannan yanki kuma alhamdulillah sun yi fafatuka kwarai kuma sun cimma nasara hakika akwai bambanci kwarai tsakanin lokacin da ake karkashin wata karamar hukuma da yanzu da ake da yancin kai don kamar yancin kai na zance gashin kai don halin da ake ciki yanzu wato kusan ko menene za a gudanar muna gudanar da shi nan cikin karamar hukuma Illela ba sai mun tafi da karamar hukuma ba ko kuma mun turo wasu wakilai sannan halin da ake ciki yanzu gaskiya an samu bambanci mai yawa domin bambance-bambancen da aka samu an same shi ta fannin ilimi an same shi ta fannin cuɗanya an same shi ta fannin siyasa an same shi ta fannin jagoranci
Daga bisani na tuntubi Honorable Alhaji Bello Isa Ambarura, shugaban masu rinjaye a majalisar dokoki ta jihar Sokoto, shi ma dan asalin karamar hukumar mulki ta Illela, domin sanin komai zai ce dangance da cikon shekaru 31 da Illela ta zamanto local government.
Kawar muka shafadi siyasa da yanzu ta riga ta zo ta kare, sannan gurin ko ne dan siyasa ne, dan aka ce ya zo ya siyasa ya kare, ko tun daga farko in shi dan siyasa kware ne, siyasa da ta ci gaban kasa da ba kasar ku gaba ɗaya ba wai garin ku ɗaya ba ko local government ɗin ku, kasar ku gaba ɗaya da zan kana da hannu don taimakawa don ci gaban wannan kasa ta ka. To alhamdulillah kamar da gani wurin ga mun wadi siyasa ta zo ai wanda Allah ya ba kuma Allah ya ga bashi ba wani abu da ya rage, menene ya rage ga gare mu a zo a hada kai kamar da gani yanzu shi an makasudin wannan wanda muka yi wanda yana tabbata maka Illela yana wata zama local government ta biyu ko ta uku a jihar Sokoto waɗanda suka irin wannan tunani aka hammanta da komai aka ce Illela guda ce, guda ce, babu wani gari in ba Illela ba. Mu zo mu haɗa ƙarfin mu mu ga cewa Illela ta ci gaba. Yau duk wanda ke kishi Illela zai bakin ciki idan an ce Illela yau ta samu wani abu Illela ba ta samu ba, kaga ba ai komai kenan. Saboda kai ina kira ga dukkan mu gaba ɗaya, mace da namiji, dan boko, yan kasuwa, manyan manyan yan siyasa, musamman su yan siyasa, a zo a haɗa kai lokacin duk an kai siyasa ta kare, to sai a zo a ci gaban da abin da ya ci gaban Illela.
Mu waɗansu na ganin har yanzu da sauran zomo kaba tun da har yanzu Illela ba ta hiddo wani gumajin dan siyasa ba wanda aka ganin shina ma ya shijar gama wannan kasa ta Najeriya.
A insha Allah kadan kadan ai ba da ɗaya rana ake wafa gurana in za a tiya ba,
ana ta haike
ana ta yin Allah da ai yanzu misalin kana ba da duk wani mukami na Najeriya gaba ɗaya jihar Sokoto wanda ya cancanta a ce ai shugabanci akwai shi Illela, ba mu shi haufi akan wannan iyaka da ce United Nations ko kungiyar hada kai ta duniya gaba ɗaya, to ko shi ake neman Illela za a samu.
An dai gudanar da bikin dan kwarekwariya ne sanadiyar allobar cutar mashakuta coronavirus a garin Illela local government. Haruna Mamman bakon ganin kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Niger.
To madalla masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole.
Yau ne shirin kasuwa a kai miki dole ya sauka kasar jamhuriyar Kamaru, Allah muka zagaya ko ina a kasuwa musamman shaguna masu sai da kayayyakin masarufi da kuma kayayyakin abinci a kasar Kamaru.
Barka dai.
Na da albarka.
Ga fata kana lafiya. Ga mu a cikin kasuwa yanzu ina gaban ka, inda kake sai da naman shanu kilo kilo da kuma na laguna da na kuya da sauransu. Yaya kasuwa dai a wannan lokaci?
Gaskiya wannan lokaci dai alhamdulillah muna dai wato kokantawa, kuma duba ga wannan dai yanayi dai musamman ga wannan annoba ta coronavirus, amma zai gaskiya muna sayar da kilo nama.
Yanzu daga mutane kilo nama na nan kuke sayarwa kilo nama musamman nama shanu?
Kilo nama dai a zai gaskiya muna sayarwa duka uku da rabi, amma sai dai yanzu dai ya haura har zuwa duka huɗu da yafa.
Tun da yana haura zuwa duka huɗu, to yanzu kaman ga hanji na shanu nawa shi kuke sayar da wannan kilo na hanji?
Hanji da yanzu dai muna sayarwa duka biyu da rabi zuwa dai duka uku a zai.
Wato kowane kilo kenan?
Kowane kilo na hanji.
Ta wannan shinama shanu ya yi tsada haka ko duba da cewar yanzu ba a shigo da kayan cika banda ne?
Kamar yadda ka faɗa dai aka samu wannan matsalar, kuma kamar yadda ka sani a kwanaki dai an bude yawancin iyakoki, a yanzu dai kamar alhamdulillah kuma aka samu matsaloli ta wannan bangare da nini da ya sa kenan kaga abubuwan da ya suka haura.
To yanzu tun da abubuwan sun haura, menene fatanka nan gaba ga gwamnati ta Kamaru wajen ganin cewar an shigo da dabbobi daga kasashen su Chadi su Benin, dama daga can muka samu yawanci abubuwan da muke ci na ta bangaren nama ko?
A gaskiya ni kiran da zan yi dai ga gwamnati ita ce wato da yi kokari musamman ga wato waɗanda suke tushe hanya idan a yayin da ake fitowa musamman ta'adda na san ba na tasowa a tashi hanya idan su suka yi koyon gwamnati sai kokarta ta kike wannan aka samu wato wadanda za su yi kokari na ba da hanya da za ni shigo da wato shanu da kuma sauran namomin da yana ga za mu samu makar za mu samu dai mutaka kuma
wato kamar ta bangaren banin da kenan
da yawa yawa ta nan saboda nan bangaren dai ya kamata ka ga wannan to
ta bangaren ko sai ni kuma ba yanzu ne zaka ce musu duk kayan masarufi sun tsada
a gaskiya kostomomi dai a halin yanzu wasu idan ka zo ka gaya musu farashin dai ya haura wasu sai cikin su yanzu to gaskiya ba sa samu ba sa saya wasu kuma idan ka gaya musu dai da yanayin da wasu suna yarda wasu kuma a gaskiya ba sa yarda sai su juya su kama gaban kansu ba sa saya duba ga yanayin wato farashin
a matsayin ka na mai wannan shago wanda ake sayar da kayayyakin abinci kamar su ga taliya nan ga su shinkafa buhunan shinkafa da sauransu yanzu ya kuke fuskanta kasuwanci a wannan lokaci musamman lokacin na coronavirus nan kamar farashin ya yi tashin goron zafi ko
a zahirin gaskiya dole ne mu wato kara farashin kaya saboda duba da yanayin yanda gwamnati ke al'amurorin da a yanzu gabaki daya sun ce zaman gida dole to mu kanmu muna zaune a gida mun fito kasuwa mutane ba zuwa sayan kaya suke yi ba to kaga kaya sun kare kuma a kasuwa za mu je saya mu babu kudi ba ma talla ba ma komi muna zama a gida ne to dole ne mu ma za mu dan kara dan farashi don kada mu yi wato asaran wayannan kayayyaki mu insha Allah
to a buhunan shinkafan nan kamar na kai sa da taliya da kuma yanda na ga sajin na bangon da sauran su da suka
yi to kaga kamar wannan buhu karamin buhu da muna sayarwa jaka 11 ne to amma yanzu gaskiya mun kara jaka biyu muna sayarwa jaka 13 to ita taliya kuma akwai wanda muke sayar katon ta jaka 4.5 to amma yanzu gaskiya wannan jaka 6 muke sayarwa shi sadin kuma muna sayarwa da dala 100 ne to yanzu kuma mun dan kara dala 10 akai yanzu muna sayarwa 110 muke sayarwa
to ya kaman ta bangaren sukari da kuma sabulun da ake amfani shi da yau da kullum
eh to
gashi nan duka na gani
eh to kaman sukari mun dan kara kudi kaga da ana sayarwa 108 muke sayarwa to amma yanzu nan gaskiya sukari ta haura har hajjaka jaka guda muke sayarwa to shi sabulu ne dai yana da dan rangwami har zuwa yanzu ba mu kara wato farashi akai ba muna dai sayarwa iyayen da muke abin nan muke dan samu kamar yanda muke saya sai mu dan dora abu kawai na dan riba mu sayar hakan
to ya ta bangaren kusurwani suka yi yau ruwa kamar dakwa domin banga mutane a wannan shago nan kawai
eh to duba da yanayin yanda gwamnati ke yi sun ce ba sa son taron mutane da yawa to dalilin ne yasa kenan don da zaka ga bakin shago haka zaka ga mutane da dama an sun zo sayan kaya to yanzu an zo saya dole ne zamu dauki mutum daya mu shigar da shi sauran sai mu dan ba su tazaran meter kamar yanda wato hukumomi suka umarce mu da mu yi
to yanzu wani kira zaka yi wa al'umma da kuma gwamnati musamman a daidai wannan lokaci da ake fama da irin wannan matsaloli
eh to kiran da zan yi ga gwamnati shine wato a zahirin gaskiya ya kamata su taimaka mana wato mu yan kasuwannin nan su kuma wato taimaki talakawa don gaskiya talakawa da dama suna cikin wani mawuyacin hali wanda in sun zo shagunan mu nan yawancin su bashi suke karba basu da kudin da za su sayi kayayyaki to ya kamata wato gwamnati ta taimaka musu talakawan mu kuma kiran da zamu yi gare su ya kamata wato su bi ka'idodin da wato gwamnati ke badawa cewon na batun wannan cuta don cutar nan a zahirin gaskiya tana nan ba wai ba ta nan ba
ita wannan cuta ta naka samu kasuwancin ku ne
a gaskiya ta yi matukar naka samu na kasuwanci saboda kaga masu saya suna zaune a gida mun fito kasuwa ta ya za a yi mu samu wato kasuwanci ko mu samu ciniki kaga babu dama dalilin da yasa kenan
ina tare da dan kasuwa Alhaji ya ya kake fuskantar ko kuke fuskantar kasuwanci a wannan lokaci musamman na kayayyakin kirkire na alu wanda yake shigowa daga kasashe daban-daban kuma kasancewar coronavirus nan farashi ya sake ruwa ne ko kuma abin ya koma kasa ne
to wa alaikum assalam wa rahmatullahi mama awal garba da fatan kawai gari lafiya a halin gaskiya a wannan lokacin namu na yanzu na zamanin COVID-19 wato gaskiya farashin kayayyaki daban-daban gaskiya ya karu saboda matsalolin wato an rurrufe bodoji wato kasan wanda suke da kaya a kasa kayan kuma ya kare wanda suke da kaya a kasa wato sun san kaya sabon kaya ba shigowa daga nesa ba zuwa daga China daga manyan kasashen duniya to sai ya kasance cewa sun kara farashin kayan da yake a magazin da kayan da yake a shago sai kuma wanda suka turo sabon kai wanda yana cikin ruwa bai iso ba sai ya kasance cewa ya iso kuma ka san gwamnatocin mu ba su rage farashin custom ba sai ya kasance wani guri madu an kara ya kasance cewa kaya an yi mai fito da tsada kaya da yawa gaskiya do ya kara farashi musamman kayan da yake musamman mu a nan Kamaru kayan da yake fitowa ta kasar Chad ko ta kasar Najeriya da sauran manyan kasashen duniya a gaskiya kowai yayi dubu din kudi gaskiya ya
kara na ga wayannan shaddina da wayannan yankin da muke gani da kuma huluna da takalman nan yanzu ya launa kuke sai da kaman wannan shadda da muke gani gaban ka
to wato ka san kaman shaddojin da kake gani wato ka san yawanci kayan Najeriya ne kayan ne odan yan Najeriya ne to sai ya kawo yanzu wato ka san rurrufe bodojin da aka yi tsakanin iyakan Kamaru da Najeriya ya kasance ta ba shigowa kai tsaye wato akwai kyan wanda suke akan iyakoki jama'an da suke akan iyakoki so suna da yarjejeniya da jami'an tsaro akwai hanyoyin da suke bi suna fito da kaya to kuma ana biyan su kudi masu tsada kuma ana biyan ainihin jami'an tsaro suma da sai kasance cewa kaya yana zuwa da tsada gaskiya kayan da da za mu same shi kaman misali dilan shadda kaman misali a ne a 100 misali a jaka 500 misali to yanzu kaman ya kara kaman 20,000 haka a sama to kaga idan ka zo ka fiffida yadi 10 ko yadi 5 wato ehe ka faffasa 20,000 din nan akan din nan to sai kaga wato shannan da zaka saida akan jaka 20 eh ya zama to maka jaka 23 ko 22 23 ko 22 saboda farashi yanda ya garo a gaskiya kaya da yawa ya kara farashi ni ga akan da na sani kaman shadda a tamfa da su huluna su takalma a gaskiya da yawa wani ma yayi dubulin kudi kwarai da gaske saboda farashin kuma a can Kano ma a kantin kore ko a inda muke sai a kantin kore a kasuwanni gaskiya yawanci ya kara farashi su ma a can saboda yanayin da yake shigowa daga China zuwa Lagos ya kara farashi
to yanayin kusurmi kuna samun kusurmi kaman da
eh to a gaskiya yanzu bayan kara farashi ma a gaskiya mamman algarba babu customer ba kasuwa yanzu kowa ta abinci yake yi kowa ta kai ta kai yake yi gaskiya maganan wai su tura saboda kaga sallan azumi nan da ta wuce a gaskiya ba maganan kasuwa mu ni na ga mutane da yawa a sallah gaskiya wanka tsofi riguna suka wanke suka je masallaci gaskiya ba sabon dinki to matsalan COVID-19 kowa ta abinci ko kowa mai gobe zai ta haifar ne saboda gaskiya mutane suna cikin matsaloli kasuwanni harka bata tafiya wasu da yawa duk a rurrufe gaskiya to ya kamata yana da kyau a ce gwamnati ta tallafa ma talakawa kowa yanzu ta abinci ke wani abincin da zai ci ma ya gagare shi ya za a yi ta abinci
kashin wani sana da muka yi da yan kasuwa kenan a wannan shiri na kasuwa muka yi dole a kasar kamar Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
Su masu sauraro, kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki, jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Tusle dauke da shirin.
A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon zamu waiwayi wani batu ne dake ciwa jama'a tuwo a ƙwarya kuma ya jefa al'umma cikin firgici wato fyaɗe a watan Yuni babban fetan yan sandan Najeriya Muhammad Adamu ya bayyana cewa mata 717 ne aka yi wa fyaɗe cikin wata biyar a Najeriya daga watan Janairu zuwa watan Mayu shekarar da muke ciki wannan kalamai na fetan yan sanda na zuwa ne bayan da a baya-bayan nan aka yi ta samun rahoton matan da aka yi wa fyaɗe a sassan ƙasar daban-daban al'amarin da ya zaburar da mutane da dama har da kungiyoyi masu kare haƙƙin dan adam ganin yadda al'amarin ya dau hankalin jama'a shirin lafiya uwar jiki ya kalli al'amarin ta fuskar kiwon lafiya inda na zanta da Hajiya Saratu Garba Abdullahi malama a jami'ar Bayero ta Kano wanda yanzu haka take nan Amurka tana karatun digirgir kan harkar jinya wato nursing kuma yar gwagwarmaya akan kwato wa yara hakkin su to na fara da tambayan ta ko yaya girman al'amarin fadi yake
to matsala ta fadi matsala ce wanda zan iya cewa ta kai inda ta kawo matsala ce wacce take tana cikurkuda zuciya tana kuma ragargaza zuciya idan muka yi la'akari da abubuwan da suke faruwa musamman a yan kwanakin nan zan iya cewa a waɗannan lokutan abubuwa sun kai makura sun kai sun kawo bisa ga al'amarin fadi sannan abin da yafi tayar da hankali abin da kuma yafi girgiza tunanin dan adam shine yawanci waɗanda suke ake yi wa wannan fadi zaki ga cewa yara ne ma kanana waɗanda ba su mallaki hankalin kansu ba ɗaya daga cikin su wanda muke kan wani kokari akan ta ita ce yarinya yar wata uku a duniya da aka yi wa fadi to wannan al'amari ne wanda kwata-kwata hankali ma ba zai dauke shi ba domin wani abu ne wanda kwata-kwata ko a tarihi a baya a kasashe na waɗanda suka kai suka kawo wajen rashin arziki da rashin kyautawa ba mu ga irin haka ba saboda haka wannan abu ne wanda ya kamata a ce ya girgiza tunanin kowa kuma ya zaburar da mutane domin me domin a tashi a ga cewa an yi yaki da wannan abu Fyaɗe ɗin nan yana taruwa a yau da gobe da ko da yaushe. Misali, a yau zaki ji labari an yi fyaɗe a nan, misali a ce an yi fyaɗe a jihar Kano. Kafin dare yayi sai ki samu rahoto cewa ga wani can an yi shi a jihar Kaduna, ga wani can an yi shi a jihar Bauchi, ga wani can an yi shi a jihar Plateau da sauransu. Kuma karki yi tsammanin cewa fa waɗannan abubuwan wai kamar misali a jihohin nan za ki ga abu ne wanda ake yin su a kwaya ɗaya biyu ko uku a wani lokacin sai ki ga a rana ɗaya an miki rahoto na cewa an samu wannan fyaɗe na ƙananan yara misalin kamar guda uku ko guda hudu ko ma fiye da haka
to Hajiya tunda shirin namu na lafiya uwar jiki ne bari mu mafi mai da hankali game da irin illar da wani irin hali ake shiga da zaki bayyana wa masu sauraro to illar da wanda aka yi wa fyaɗe yake shiga game da lafiyarsa zan iya cewa illar kashi biyu ce akwai ta ɓangaren lafiya ta jikin mutum akwai kuma ta ɓangaren lafiya ta ƙwaƙwalwar mutum misali waɗanda aka yi fyaɗe musamman yara waɗanda suke ƙanana ne masu ƙananan shekaru yawanci halittunsu raunana ne kuma ma'ana halittunsu ba su gama yin ƙwari ba to za ki ga cewa yawanci idan an yi wa irin waɗannan yaran fyaɗe yakan zama sanadi na jikkata ta wani ɓangare na jikinsu zai kasance sun samu matsala sosai wanda za ki ga yawancinsu ma matsalar takan kasance tare da su da baki ɗaya rayuwarsu ma'ana abu ne wanda ba ma a iya gyarawa sai dai a ce ba zai a ɗan tattaro nan kawai dai mutum ya yi ga ya mutum zai ci gaba da rayuwa a haka wannan ina miki misali kamar na yara ƙanana kenan wanda suke suna da halittu waɗanda ma ba su da ƙwari ko kuma halittunsu ba su kai matsayin ƙwarin na babba ba akwai abin da ya shafi yawanci za ki ga musamman a kesa da muke samu yanzu za ki ga yawancin yaran da aka yi fyaɗe sukan samu matsala ta yoyon fitsari sukan samu wa'yansu za ki ga wurin fitsarinsu da wajen duburansu ma ya haɗe suna ta yoyo haka na fitsari da na bayan gida da sauransu ba'adat nan kuma akwai matsala da ta shafi maybe ciwo da ake ji musu a wurare da dama ta inda aka yi wannan fyaɗen wannan shine kamar abin da ya shafi lafiyar jikin mutum kenan a ɓangaren kuma abin da ya shafi lafiya ta ƙwaƙwalwar mutum ina iya cewa kamar wannan yanayi na fyaɗe idan aka yi wa mutum yakan zama kamar yana masa barazana a cikin rayuwarsa barazana a cikin gwakwalwarsa ta inda cewa baya samun nutsuwa kwata-kwata ta yin wani al'amari na rayuwa face sai yana cikin wannan damuwar da firgici na wannan abin da ya faru a misali a wata kungiya da muke da ita a ranar Asabar mun yi wata webinar ban san yana cewa webinar da Hausa ba mun yi wata webinar wanda a cikin waɗanda suka yi magana a webinar nan har da akwai wata baiwar Allah da ita ma amma ta ɗaya ne a baya shekaru da suka wuce wanda daga baya ta fito ta nuna har ta assasa wata kungiya wacce take taimakawa waɗanda aka yi wa fyaɗe mata to a wannan lokacin lokacin take faɗar wannan maganganun take cewa shi fyaɗe idan aka yi maka abu ne wanda yake zama a cikin kwakwalwarka har ƙarshen rayuwarka misali tace ita tun da lokacin da aka yi mata wannan fyaɗen har a zuwa ranar Asabar da take mana bayani tace tana kan waɗansu magunguna wanda da shi ne kawai yake taimaka mata ya sassauta mata damuwa da firgici da yake cikin kwakwalwarta to wannan babba ma kenan misali kuma mai ga waɗanda yara waɗanda suke sun kasance masu ƙananan shekaru su ma wannan abin yakan faru da su su kasance a cikin firgici wani lokacin har abin yakan taɓa hankalinsu ma gabaki ɗaya.
To hajiya iyaye bangaren iyaye kuma iyaye sukan shiga wani yanayi ne idan aka ce yau gashi an yi wa yarka fyaɗe ko ɗanka
a bangaren kuma iyaye musamman iyaye mata da wannan abu yake samun ƴaƴansu su ma sukan kasance a cikin wani irin firgici da wani irin yanayi na rashin daɗin kwakwalwa da kuma damuwa da sauransu wanda zaki ga yawancin su har sukan samu ciwo na damuwa musamman kaman irin ciwo na depression ko kuma ciwo na anxiety dalilin wannan fyaɗe da aka yi to a baya akan samu yanayi da za a ga cewa idan aka kai mai fyaɗe asibiti sai a ce sai an je an taho da ɗan sanda ɗan sanda ya rubuta report sannan a zo a karɓi wanda aka yi wa fyaɗe an samu sauyi ne daga wannan wancan lokacin zuwa yanzu da abin ya dada karuwa a ba samu wani sauyi ba tunda kasancewar shi fyaɗe ɗin nan kaman shi ma laifi ne mai zaman kansa crime ne to saboda haka dole ne idan aka samu wanda aka yi fyaɗe aka kai shi asibiti dole sai an samu zuwan jami'in tsaro a daɗin saboda 'yan sandan ne kawai muke da shi so za a ce sai 'yan sanda ne kawai za su je to amma yanzu musamman kin ga muna da sauran jami'an tsaro kaman banda 'yan sanda muna da 'yan civil defense muna da 'yan hisba da sauransu to matukar jami'in tsaro ne in ya tafi da su zai wakilci ma'aikatar tsaro domin ya kasance an ya zama cewa shi ne yake sa ido a wannan lokacin yadda za a yi samu a karɓi wannan mara lafiya a asibiti a duba ta ko a duba shi suna tabbatar da cewa an yi faɗin shi kuma sai ya je shi ya rubuta abin da kenan sai ya sanar ya saka a file sai a ci gaba kuma da case.
To masu sauraro a nan za mu tsaya a wannan shirin na wannan makon. To ba anan tattaunawar tamu ta tsaya ba a tara mako na gaba domin dorawa a halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin musamman ma ita Hajiya Saratu Garba Abdullahi da ma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin yace Aisha Tusule ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Yanzu kuma ga zangon mu na nasihar Lahadi.
Katolika a Maiduguri jihar Borno. Ina kira ne da babban murya musamman ga mu fastoci da malamai da kuma jama'ar kasa duka domin mu dage da addu'a mu kuma nace da addu'a musamman a cikin yanayi da kasar mu ta samu kanta a ciki musamman jihohin mu na arewa da kuma mu musamman a nan ga Borno a gabas ta arewa. Mun dai ga kulle tsari da muke ciki akwai rashin tsaro ga ta'addanci ga wannan annoba ta coronavirus da abubuwa daban-daban da suna kalubalantar mu to ina cewa da babban murya bai na sani ana maganganu ana guna-gune da dai sauransu ana nuna yasu amma abu mafi muhimmanci da zai cece mu ina gani sai mun ji daga Ubangiji Allah sai mun nemi fuskar sa saboda haka ina kira Allah kuma gayyata mu dage da addu'a mu yi adalci mu yi gaskiya mu nemi zaman salama ta hakan nan ne za mu samu ci gaba za mu samu salama a kasar mu da kuma jihohin mu na arewa fata da kuma addu'a shine Ubangiji Allah ya albarkace mu da salama wanda duniya da kuma shugabannin mu ba za su iya saba mu ba amin
Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC